أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yaɗa labarai ta Bonferai, muna muku gaisuwa ta addinin Musulunci. A yau muna Lahadi 23 ga watan Ramadan, hijira ta manzon tsira, manzon rahama, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, daga Makka zuwa Madina, shekara ta 1443, wanda ya daidai da 24 ga watan hudu miladiya, haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi wassalam, shekara ta 2022 kenan. An yi kwana biyu ba mu gabatar da tafsiri ba, ranar 21 da ranar 22, saboda wani uzuri da ya gita a nan gidan TV da muke gabatar da karatu. Akwai ɗaya daga cikin 'yan jarida mata mai gabatar da labarai, da Allah ya marasuwa, don haka muna fatan da ni da Alarama muna miƙa gaisuwar ta'aziyyarmu zuwa ga iyalanta da kuma ma'aikata na gidan Bonferai kenan, talabijin da radio na gidan Bonferai, tun daga director har zuwa ga dukkan dai ma'aikata gaba ɗaya. Kuma muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta musu da su da waɗanda suka gabace su na mamatan musulmi gaba ɗaya. Mu kuma da muka yi saura, Allah ya sa in ta mu ta zo mu cika da imani da mu da bayan mu gaba ɗaya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu. Muna cikin tafsirin Al-Qur'ani mai girma, mu ce a rar da muka tsaye da tafsiri kenan, mun tsaya ne akan aya ta 54 zuwa aya ta 64, nake son cewa zuwa aya ta 65 a cikin suratul anfal a shafi na 185. A yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan ayar. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar. Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da ku gaba daya. قال رب التي يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. إِنَّكُمْ مِنْكُمْ 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُوا 200، وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ 100 يَغْلِبُوا 1000 مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ.
نعم، kamar yadda muka sani cewa muna gabatar da wani ilimi mai muhimmanci a cikin ilimin lugha, wanda yana taimaka ma ɗalibai sanin asrar, sirrori na yaren Larabci. To muna dan tsakaro daga cikin kalmomin, mu dan tsakano, mu ɗebo, mu gabatar, saboda ‘yan uwa su bambance tsakankanin su. A yau ma za mu dan taɓa waɗansu kalmomi daga cikin su. Idan muka taɓa, za mu dai yi ƙoƙari har zuwa ƙarshen tafsirin da za mu kai a wannan abin nan, mu dan ɗebo daga cikin su. In mun ga akwai dama, kuma ko da bayan ma wannan tafsiri, za mu rinka ɗiba kaɗan kaɗan daga ciki, saboda mu gabatar da kammiya, in Allah ya so, mai yawa, wadda za ta taimake ɗalibai, za ta taimake mu gaba ɗaya. Kalima wadda za mu ɗauka a nan, tabdilu shay'i da al'itiyanu bi ghairihi. An kace tabdilu shay, an gane ko, musanya wani abu da wani abu, canza shi kenan. Al'itiyanu bi ghairihi, a zo da waninsa. To da galibi wani sai ya ce da tabdilu shay'i da al'itiyanu ghairihi duka ma'anar su ɗaya. A'a, in an kace tabdilu shay shine al'izala, an gane ko, ma'ana shine a cire abu gaba ɗaya a zo da wani abu, ko ba haka ba? Amma in anka ce al-ityanu bi ghairihi, an zo da waninsa, yana yiwuwa an tafi da wancan din sannan aka zo da wani, koko yana yiwuwa a ba a tafi da shi ba, aka bar shi, sannan aka zo da wani kinan akwai bambanci tsakanin waɗannan kalmomin shi yasa in ka karanta a cikin suratu yunus inda Allah subhanahu wata'ala yake cin manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa idha tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'ana ati biqur'anin ghairi hadha aw badil قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم malamai suka ce anan da Allah da kafirai suka yi magana suka ce ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam iti bi qur'anin ghairi hadha ka zo da wani alqur'ani wanda ba wannan ba aw badilhu ko ko ka canza shi sai ce qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi ni ba zan iya canza shi ba to idan ba zan iya canza mishi fuska ba ko ko in tafi da shi gaba ɗaya ya za a yi in zo da wani kuma ba zai taɓa yiwuwa ba domin a fahimci bambanci tsakankanin su duk da yake wasu malamai suna ganin a'a shi caccanzawa na ana rufin caccanza mishi fuska idan ba zan iya canza mishi fuska ba balle balantana ma in zo da wani sabo gaba ɗaya in an ka ce a'la shay da fawqa shay in an ka ce a'la shay da larabci ana nufin nihayatu qamatuhu allati hiya juz'un minhu wato ya ce a'la na abu ana nufin wato saman shi amma kuma wani yanki na daga cikin shi yanzu misali idan aka ce a'lal insan saman mutum ai kan mutum juz'i na daga cikin jikin dan adam amma an ka ce fawqa shay'i sama abu to ana nufin abin nan ba dole bane sai ya zama to tare da shi yanzu misali idan nace abinci yana saman table at-ta'am fawqa wato at-tawila abinci daban kuma table daban an gane ko mu ce table kenan ba dai bane sun bambanta kenan dan haka fawqa shay'i yana yiwa abin sashi ne daga cikin shi yana yiwa ba sashi ne daga cikin shi ba amma an ka ce a'la to dole sai ya zama to sashi ne daga cikin shi kamar yadda malamai suka yi bayani haka asfalu shay'i da tahta shay'i an ce asfalu shay'i ana nufin kasan abu wanda kuma juz'in sa ne kamar wani bangare ne daga cikin sa misali kafafuwan mutum an ce asfalul insan kafafuwan mutum ai juz'in daga cikin shi amma an ce tahtal insan takalmin dan adam ai takalmin dan adam ba wato jinsi bane ba kuma nau'i ne daga cikin jikin dan adam ba sai annajatu da alfaus in an ka ce annajatu menene bambancin shi da alfaus an gane ko sun ka ce annajatu assalamatu min almakruh shine ka tsira daga abin da kake kyama amma an ka ce alfauzu sun ka ce assalamatu min almakruh an gane ko shine ka tsira daga abin da kake kyama wan nailu lil matlub kuma ka samu abin da kake so kenan shi annajatu kawai ka tsira amma an ka ce alfauzu ka tsira daga abin da kake gudu sannan kuma ka samu abin da kake bukata Allah subhanahu wataala a cikin suratu ali imran yake cewa kullu nafsin za'iqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurukum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al jannata faqad faz kaga zuhziha 'anil nar an tsiratar da shi daga wuta kaga ku wuta abin kyama ce wa udkhila al jannata aka sanya shi aljanna aljanna ita ce abin da yake bukata ko to faqad faza haqiqa ya rabota ya ci nasara ina fata an fahimce ni to sai kalima araja da kuma wato arija an gane ko in an ka ce araja an kai masa fatha da ainun da ra'un da jimun wato min babi dakhala dakhala yadkhulu araja ya'ruju idhar taqa sulman wa nahwahu idan ya hau saman abu ko kuma wani abu wanda ake hawa shi yasa Allah ce ta'rujul mala'ikatu amma in an ka ce arija an gane ko to shi ko wannan akai ma ra'un kasra kenan wannan shi kuma idza ghamaza fi mishiyatihi li'illatin fi rijlihi mutumin da yake tafiya yana gurgunta ma'ana gurgu kenan ko mu ce gurmu wanda akwai gurgunta a cikin tafiyar sa shine ake cewa arija shi yasa aka kiran shi a'raj an gane ko arija ya'raju fa huwa a'raj laysa 'ala al-a'ma harajun wala 'ala al-a'raj harajun wala 'ala al-marid haraj kalimata al-marji' da al-masir in an ce al-marji' shine wato wurin da aka fara da shi aka dawo daga raja'a ne in an ce raja'a ya taba zama wurin sannan ya dawo amma in an ka ce sara to ba dole bane sai ya zama wurin a'a bai taba zama wurin ba sai ya kasance a wurin shi shine bambanci tsakanin al-marji' da al-masir a cikin asalin su a larabci amma yana yiwa ai amfani da wani a wajen wani sai kuma kalima ta karshe da zamu dauka tun da lokacin mu yana tafiya a cikin wannan lokacin kalima ta ar-ruju' da al-inaba in an ce ar-ruju' suna nufin dawowa dawowa zuwa ga alkhairi ko dawowa zuwa ga sharri ko dawowa zuwa ga bayi ko dawowa zuwa ga wuri ko dawowa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Amma an kace al-inaba sun kace to dawowa ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kinan ba a istilahi da ba a amfani da kalima ta al-inaba in ba ga Allah subhanahu wa ta'ala ba. Ina fata an fahimce ni. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin qissa ta Annabi Shu'aib da yake cewa qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an in uridu illa al-islah mastata'at wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. A cikin suratul luqman yake cewa o sayyidal insana bi walidayhi hamalathu ummuhu wahdan ala wahnin wa fisaluhu fi amain wa in jahadaka ala an tushrika bima anishkur li walidayka ilayya al-masir wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya. Wanda mai da al'amarin sa zuwa gare ni ni Allah subhanahu wa ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu la da sauran dai ayoyi. To wannan shine abin da dai zamu iya cewa saboda kalmomin suna da muhimmanci muke dan tsakaro mu ƴan uwa su. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu. Allah rahmatu dole sai ka sake maimaita wannan ayar saboda bayani ya dan yi tsawo kadan. Na'am.
Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital in yakun minkum 20 sabiruna yaghlibu مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون.
الله سبحانه وتعالى يا وجه خطاب ما قنا كيس أيزوا قا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دميس واتمن النباوة sune sufara'ullahi fi khalqihi, masu isar da sakon Allah, jakadun Allah ne masu isar da sakon Allah izuwa ga bayinsa. Ya ayyuhan nabi, ya kai annabi, harridil mu'minina 'alal qital, ka motsar da mu'minnai 'alal qitali akan yaki. Al mu'minin wato nan harrid ka motsar da su. Yan anka ce motsarwa mun ce akwai salo daban-daban. Kaga mai jalali ne ya kawo yace ya ayyuhan nabi yuhaffil mu'minina, haffa yahussu shine ya motsar da shi, ya kwadaitar da shi, ya zaburantar da shi. Ala alqitali akan yaqi lil kufari su yaqi kafirai, ba wai yadda wadansu suke kokarin tunzura ƴan uwan musu musulmi ba su je su yaqi musulmi, a musulmi asli ya yaqi kafiri ne ba yaqi musulmi dan uwansa ba. In yakum minkum 20 sabirun, in ji mai jalalain da ya kawo yace in yakum minkum 20 sabirun, in an samu mutun 20 daga cikin ku mu'minai masu hakuri, yaghlibu 200, za su rinjayi mutun 200 minhum na daga kafirai. Wa in yakum, idan kuma an samu bilya'i watta'i, kenan akwai qira'a guda biyu zamu zo mu yi bayani. An gane ko qira'a wa in yakun yace bilya'i watta'i, bai yi isnadin wato waɗannan qira'o'in ba. An gane ko amma idan muka duba wa in yakun minkum mi'atun yaghlibu alfan min alladhina kafaru bilya, ita ce qira'ata al-kufiyyun da kuma al-basriyani. An gane ko duk da yake irin waɗanga mustalahat na ilmul qira'at ba kowa yake gani su ba. In an ce al-kufiyyun cikin qira'a bakwai ake magana, to sai da mutum uku ake nufi, Asim da Hamza da Kisa'i. Idan kuma cikin qira'a goma an kace al-kufiyyun, ana nufin Asim da Hamza da Kisa'i da Khalaf, sai zon hudu kenan, sai kai hattara. Sannan an ce al-basriyani, an gane ko ana nufin mutanen Basra guda biyu, da Abu Amr ibn al-Ala da Imam Yaqub. Ina fata an fahimci ni. Ya an ce al-Makki kuma cikin Ibn al-Qira'at ana nufin Ibn Kathir. In an ce al-Madani ana nufin Nafi'. In an ce al-Madaniyani ana nufin Nafi' da Abu Ja'far. Ina fata an fahimci ni. Ya an ce al-Haramiyani ana nufin Nafi' da Ibn Kathir, domin Ibn Kathir yana Makka, Makki Harami ne, Nafi' yana Madina al-Madani. Akwai dai abubuwa wanda malaman su sani. To a wannan qira'a da malam yace bilya'i in yakum minkum 20, kenan kufiyuna guda hudu tunda qira'a goma muke magana akan su, da Asim da Hamza da Kisa'i da Khalaf, wal basriyani da basriyani da Abu Amr da Yaqub, su sun ka karanta in yakum minkum 20. Watta sauran qira'a guda hudu mun kawo su sun karanta in takum minkum. An gane ko wa in yakum wa in takun, kenan ba wancan ba da farko, wa in wato wa in yakum minkum da wa in takum minkum. Wa in takum minkum mi'atun, in kuma akwai mutun 100 daga cikin ku, yaghlibu alfan min alladhina kafaru, za su rinjayi kafirai guda 100, ay guda 1000 afwan, bi annahum ay bi sababi annahum, saboda su kafirai qaumun mutane ne, la yafqahun ba sa fahimta. malin yace wa hadha khabarun bi ma'na al-amr labari ne Allah yake bayarwa amma umurni ne ake basuwa domin in an ce an baka labari abu amma ba a umurce ka ba to amma wani lokaci labari an ka baka amma umurni aka baka wannan yana daga cikin abinda dalibin da bai karanta ilimi na usulul fiqh da shari'a ba da usulul tafsir ba zai iya fahimta wannan ba domin an baka labari abu ai ba a ce an umurce ka ba amma wani lokacin umurni aka bayar kaga in baka duba sharha ba baka san ka'irudin ba zaka iya cin karo da matsaloli an gane ko malam yace ga abinda ake so a ce liyuqatilil 20 minkum al-mi'ataini mutun 20 daga cikin ku ku musulmi su yaki mutun wato 200 wal mi'atu al-alfa mutun 100 su yaki mutun 1000 wa yathbutu lahum su tabbata a gare su ko a kansu thumma nusikha lamma kafuru bi qawli sai aka shafe wannan lokacin da suka yawa bi qawli da fadar Allah wannan shine abinda malam ya kawo sai nisba ta qira'ati da mun kai to amma idan muka dawo cikin bayanan da muke kawo ya ayyuhan nabi ya kai annabi harridil mu'minina ala alqital kamutsad da kafir mu'minai akan yakin kafirai malaman da suke magana kan tafsiri suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk cikin alqur'ani Allah bai taba kiran shi ba ya muhammad sabanin sauran annabawa zaka ga wasu ana cewa ya isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru da kuma ya musa innahu ala allah alaziz alhakim ya ibrahim a'rid an hadha da sauran su amma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai dai abada labarin shi da sunan shi amma ba a kira shi a cikin alqur'ani da sunan sa ba sai dai ya ayyuhar rasul ko ya ayyuhan nabiy wuri hudu ne kuma wa ma محمد ما كان محمد على محمد محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان رسول الى باري غدا حدو انك باير اما باكن شي اكاي با وما محمد قاعده تشي كنن cikin سوره ال عمران وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم cikin سوره الاحزاب سي على محمد cikin سوره محمد كو سوره القتال والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم سيكم محمد رسول الله cikin سوره الفتح وات ايه تكرشي كنن nan suni labari ake bayarwa amma ba kiran shi akai ba ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi harridil mu'minina ka motsar da mu'minai alal qital akan yakin kafirai an gane ko kafin aje wajen yaki sai a motsar da mu'minai ana tsakan yaki a kwadaitar da mutane daga aljanna a nuna musu wa Allah ya musu tattalin abubuwa masu yawa kafin yakin a kwadaitar da mutane in an shiga kuma ana bukata bal ma kuma in an kare yakin ma ana bukata a kara wato tabbatar da mutane su zamanto kar su ji tsoro dan saboda tana yiwa a ji tsoron kafirai su kawo hari bayan sun gudu kenan kowane lokaci bai ce ba ayi tahridin su kafin yaki ko lokacin yaki ko bayan yaki a duk lokacin da dama ta samu ayi kwadaitar da su an gane ko akwai abubuwa da dama wani lokaci a ce duk wanda ya nasara akan wata tawaga yana da kaza cikin ganima a kara mishi ko ko a ce Allah ya muku alƙawalin aljanna wanda akwai kaza a cikin ta ku tabbata saboda kariya addinin ku kariya mutuncin ku kariya kasashen ku kariya ƴaƴan ku a ba su a kwadaitar da su to wannan kwadaitarwa tana daga cikin abin da ke sa al'umma ta ci nasara yau shine muka rasa a kasashen mu duk mutumin da yake da kokari a Afrika marmakon ayi kokari da kasashen musulmai ayi kwadaitar da shi ayi mai wata kyauta wanda zata sa a samu masu koyi da shi kawai sai ayi kokari a yamfane shi a yake shi sai an ruguza shi an ga ya kai kasa sanda hankalin mutane ya kwanta wannan shi yasa wani marubuci kuma masani yake cewa bambancin kasashen turawa da kasashen Afrika an gane ko kasashen Afrika da kasashen musulmi shine abu guda a turai za a dauko mutumin da ba kowa ba za a taimake shi sai ya zan wani abu yanzu zaka iske sun zo nan Afrika su dauki ƴaƴan marayi da ƴaƴan da aka kashe iyayensu a wajen yaki da sauran su ƴaƴa marayi da kuma wadanda aka kashe iyayensu a wajen yaki da kuma wadanda ba su da gata su kai su can su ba su karatu su koya musu yaren su su yi musu komai kwana biyu shi ɗan shekaru gudan su dawo su zan shugaban kasa da kaza da kaza da kaza da kaza wanda ba kowa ba sun dauke sun mayar da shi wani abu amma mu kuma yau in kana kokari cikin ma'aikata kana kokari cikin daliban ilimi waɗanda suke son ayi karatu cikin HDN ELF cikin al'umma cikin gidanku cikin kabilarku cikin yankinku cikin jahanku cikin masu kuɗi cikin almajirai cikin malamai kana mai kokarin a dan yi kokari a samu a kwatamta gaskiya kuma a samu cin nasara sai kullun ayi ta yamfana ka ayi kokari ma in kashe kaza ayi a kashe ka in kore kaza ayi a kore ka in kin taimaka ma za ayi sai ka kasa dai a dai ga ka kasa ka hwadi ka tambaje sai kwashi in ka kwadi shi kinan so akai kwa ya zama sai a tambaje sai a ji dadi ya za a yi mu ci gaba da irin wannan tunani waɗanda suka yi kokari su ne kamata a nuna sun yi kokari ba ragaitacci ba waɗanda suka iya munafinci da suka iya fadanci da kamba mutane da ƙaryace ƙaryace a ce su ne za a dauka wani abu cikin al'umma kuma a ce al'umma ta kai labari ya da al'umma ta kai labari nabiyoyinmu ba za su ba mu damar mu kai labari ba Allah ya kyauta in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200 in an samu mutun 20 masu hakuri za su rinjayi 200 mutun 200 an gane ko wa in yakum minkum 100 mun kace akwai qira'a wa in takum minkum 100 mun fadi wannan nan ne akwai qira'a wato ko mu ce sabarin karantawa al-kufiyuna guda hudu wato da kuma al-basriyani kamar yadda ni fada su suka karanta wato wa in yakum minkum 100 in an samu mutun 100 yaghlibu 1000 min alladhina kafaru za su rinjayi mutun 1000 daga cikin kafirai to kaga nan yace yakun da takun qira'a wa gata al-kufiyun da kuma wato al-basriyun ko al-basriyani yace wa in yakum minkum mi'atun to ai mi'atun lafzi da wanda yana da ta'un kamar matsayin muannaf yake to an ce yakun amma qira'a wacce da tace wa in takun minkum ita ba ta da matsala ina fata an fahimce ni an gane ko qira'a wato kinan ta Imam Nafi' da Abu wato Ja'far kinan da Ibn Kathir da Ibn Amir da ba kawo ba su ta'un kin ta zo takun mi'atun an samu mutun 100 dama mi'atun ta ta'un ce muannaf ne to amma yakun sai suka ce to tunda asalin mi'a ba muannas bane bai da namiji da mace asalin shi muannas ne lugawi majazi ko lugawi tunda ba a cewa mi'atun 100 mi'un 100 namiji babu shi a larabci sai zaman to ta'lifin shi mazaji ne sannan kuma an yi fasl an kawo tsakanin wato kana fi'ili da fa'ili za mu ce ko ismu kana an samu wato abin da ya rarraba su an samu al-faslu shi yasa sai aka kawo shi da wato abin nan ya ya halatta kina a larabci lahul wajhani wa in yakum minkum mi'atun ko wa in takum minkum mi'atun in an samu mutun 100 na mu'minai yaghlibu 1000 min alladhina kafaru za su rinjayi mutun 100 daga cikin kafirai don mi bi annahum qaumun la yafqahun saboda su kafirai mutane ne wanda ba su da fiqihu in an ce fiqihu asalin kalma ta al-fiqhu wanda sun kace shine al-fahmu da larabci kama yadda suka zo a cikin suratu abin nan Hud qalu ya shu'aibu ma nafqahu katiran mimma taqulu wa inna lanaraka fina da'ifa wa laula rahtuka lanrajamnaka wa ma anta alaina bi'aziz da kuma inda yazo fa mali ha'ula'i alqaumi la yakaduna yafqahuna haditha amma wadun sun kace alfiqhu shine alfahmu daqiq shine fahimta zurfin fahimta ite alfiqhu an gane ko sai zama to ta bambanta da alfahmu haka dai suka fada to amma bi annahum qaumun la yafqahun saboda su kafirai ba sa fahimta me yasa Allah kira su da fahimta saboda su rayuwar duniya kawai suka sani ba su da sanin wani abu bayan ta shi yasa Allah yace ya'lamuna zahiran min alhayati ad-dunya wa hum 'an al-akhirati hum ghafilun la yafqahun ba sa fahimta ma'ana ba sa fahimtar Allah subhanahu wa ta'ala ka ku ga ku babu mutumin da ajahili irin wanda bai fahimci ubangijin shi ba bai fahimci abinda mahaliccin shi ya faɗa ba to kaga wannan mutumin shine a cikakken jahili shi yasa Allah subhanahu wataala ya nuna muna cewa su kafirin nan ba sa da fahimta domin mun yi imani da wata rayuwa da ba wannan ba mun yarda Allah yana da iko akan komai mun yarda da cewa in mun mutu akwai wata rayuwa bayan wannan akwai alƙawari da Allah ya muna a gidan aljanna wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihin bima atahum Allah min fadl ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين قاعدين قراءة ما يود الله فرأوا دم مجاهدين مو منسن دونكم منا فهمت أبدا أمين جيتي أبا سباسا فهمت إن دي أنزوز إن الله هرا sai dai abin da ya shafi duniya shi yasa mu da muka mun yarda da cewa Allah zai ba mu lada kuma su mutane ne mu mutane ne mu idan muka ci nasara muna da lada muna da abu guda biyu in mun samu ganima a nan duniya so man tabice kuma mu samu aljanna in an kashe mu yi shahada kuma mu yi asara ba to kaga wannan mu ne muke fahimta ga Allah subhanahu wataala su ku ba sa fahimta kuma wannan yake nuna cewa tabbas al'umma mai imani in dai ta cika sharuɗan da Allah ya ce don ya Allah ya faɗi wato sharuɗa yake cewa za mu rinjaye su to in mun cika sharuɗa ba mu saba ma Allah subhanahu wa ta'ala ba idan muka duba mun faɗa ko a tafsirin da ya gabata lokacin da sahabbai suka saba ma umurnin manzo sallallahu alaihi wa sallam tare da cewa shine fiyayyen halittar Allah tare da cewa yana tare da mafi alkhairin sahabbai amma da aka saba ma umurni guda na Allah saba ma umurni guda ne na manzo mun kawo dan ayoyin irin abin da ya same su sai suka yi tambaya suka yi mamaki ya akai wannan abu ya same mu na akan gaskiya kuma aka zo aka rinjaye mu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya bada amsa da kanshi walaqad sadaqakumullahu wa'dah idh tahsunuhum bi'izni hatta idha fashiltum wa tanaza'tum fil وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين كذا الله يفعل إتواياتك القولي سيلوك تشندكو كي رقبانتي حتى إذا فشلتم وتنازعتم كي جائية sannan Allah faɗa da kanshi a walamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum inna Allah ala kulli shay'in qadir. Dan haka ya kamata musulmi mu dawo mu ce a'a ba wai da an ce za mu rinjaya ba, ina sharuɗa? Sharuɗa sun cika waɗanda Allah yake nema gare mu, sannan duk abin da zai hana nasarar nan ta tabbata mun nisance shi. In mun nisance shi shikenan, ko mulkin muka samu sai in mun cika sharuɗan mulkin ya dore, Allah zai dore mu shi. Idan muka saba ba Allah subhanahu wataala, asbab na cigaban al'ummomi da na faɗuwar su suna nan, waɗannan asbab kauniya ba sa canzawa. In kun cika alƙawulla, kuna da imani, kun tashi, kun yi karatu, kun yi bincike, kun yi komai, ku a matsayin ku na musulmi kun kiyaye dukkan Allah, sai Allah ba ku ɗaukaka. Kuka saba ma Allah, kuka je kuka yi bacci, kuka bar kafirai suka yi bincike, suka yi aiki da kokarin su, za su dake ku, za ku sha kashi, sai kun tashi kun dawo ma addinin ku. Wannan shine hakikanin al'amari, wallahu ta'ala a'lam. To mala Allah ce al'ana khaffafallahu ankum,
al'ana khaffafallahu ankum wa 'alima anna fikum da'fa fa in yakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu الفين بإذن الله.
سيكا ساكي فإن يكون.
فإن يكون منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. وإن يكون منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله. والله مع الصابرين.
Za mu koma mu fassara ɗaiɗaikun kalimomi cikin tafsirin Jalalaini, kamar yadda nake faɗa cewa za mu fassara kalimomin, inda wanda malam ya kawo koda kalima ɗaya ce ko biyu, don saboda ‘yan uwa ta suna yiwuwa su rinka bibiyar kalima cikin. Ya ce al’ana khaffafa Allahu ankum, a yanzu Allah khaffafa, Allah ya sauƙaƙa muku. Wa alima anna fikum da'fa, Allah ya san akwai rauni tattare da ku. Ya ce bi dhammi dadi, an gane ko kina akwai ƙira'a bi dhammi dadi da'fa wa fathiha. Abi dhammi dadi du'fa afwan, dhamma ita ce shine ruhu ako, du'a ce wa alima anna fikum du'fa, akwai qira'a wa alima anna fikum du'fa wa fathiha, kuma akwai qira'a da fathiha wa alima anna fikum du'fa an qitali 10 amsalikum, Allah ya san akwai rauni tattare da ku ta cewa ba za ku iya yakar goma ba, mutun dai ya tsaya gaban mutun goma. Fa in yakun, yace bil ya'i wat ta'i, har yanzu zamu zo mu yi bayani, akwai qira'a kenan fa in yakun minkum ko ko fa in takum minkum mi'atun sabiratun, in an samu mutun 100 yaghlibu mi'atayn, za su rinjayi mutun 200 minhum daga cikin su. Wa in yakun minkum alfun, in an samu mutun 1000 daga cikin ku, yaghlibu alfayn bi idhnillah, za su rinjayi mutun wato 1000 daga cikin ku, za su rinjayi mutun 1000 daga cikin kafirai bi iradatihi, da irada Allah. Wa huwa khabarun bi ma'na al-amr, har yanzu malai yana cewa umur labari Allah yake basuwa, amma umurni ne ake baku, li yuqatil mithlaikum, an gane ko li tuqatilu mithlaikum kenan, ku yaki ribin ku biyu, ma'ana ribi biyu na kafirai, ma'ana in ku 100 ne ku yaki mutun 200, mutun 1000 su yaki mutun 2000, wa tathbutu lahum, ku tsaya gaban su, ma'ana kada ku yi gudu kenan. Wallahu ma'as sabirin, Allah yana tare da masu hakuri bi aunihi, da taimakon sa. Wannan shine abin da malam ya kawo a gurguje. To sai mu koma al'ana, Allah ce yanzu khaffafa Allahu ankum, Allah ya sauƙaƙa muku, an gane ko? Wannan ya nuna cewa Allah subhanahu wataala yana son sauki ne ga al'umma. Shi yasa waɗanda suke cewa addinin musulunci addini ne mai tsanani, ƙarya ne. Duk abubuwan da ke cikin musulunci sauki gare su, amma saboda ɗan adam tunanin shi ya gurɓace ya lalace, an ɓata shi da sauƙin turawa da sauƙin duniya na haramu, wanda gobe zai kai shi ga halaka ya halakar da shi. Shi yasa muke cewa kullum addinin musulunci yana da tsanani, amma babu addini mai sauƙi irin addinin musulunci. Hujja kuma fiye da mutum biliyan ɗaya, ko mu ce mutum miliyar ɗaya da mutum miliyan 500 suke bin addinin musulunci. A parti na wuya ko a parti na wuya ka taɓa ganin mutum guda? Mutum guda ma gudun wuya shi kai. Ya za a yi mutum miliyar ɗai, mutum biliyan ɗai da mutum 500, miliyon 500 su zaɓe wahala? Ku daina muna ƙarya. Addinin musulunci addini ne na sauƙi. Saboda haka duk abin da Allah ya ɗora ma, kuma in wahala ta zo sai Allah ce ya ɗauki maka. Shi yasa yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. An gane ko? Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insanu da'ifa. Shari'a musulunci sauki gare ta. Abinda Allah haramta ba, in ka shiga cikin wahala, Allah ce ya halatta ma kai amfani da shi, sai ka ta cikin larura. Mu shetin shi haramun ne, amma Allah ce fa man turra fi makhmasatin ghayra mutajanifin li ithmin fa inna Allaha ghafurur rahim. Allah ce ya gafarta in ka shiga cikin matsala. Kana da larura, to Allah ce ya dauke maka, in larura ta kare kuma hukunci ya dawo. Wani addini ya da irin wannan gwangwan tsari. amma saboda ana yakar addinin musulunci a ce tsanani ai musulunci ya ce in mutun ya sata a yanke hannun shi musulunci ya ce in mutun ya sata a yanke hannun su ina star hudda guda 8 da anka ce sai sun cika kun ga Yesu guda 8 da musulunci ya ce kuma idan ake sata aka yanke hannun mutun sata ba daida ta za a yi ba musulunci mutun ya ce in mutun yayi zina in ya taba aure a kashe shi ina sharuɗa ba akwai sharuɗa ba da anka faɗa ku diba cikin alqur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama sharuɗan da anka ce sai an kawo sai an cika su in sun cika kuma idan an kashe mutun biyu ko mutun uku ba zira tsaya za ta yi ba a bar mutanen da za su gurbata al'umma to banda wannan kuma ina alkhairin musulunci ina saukin da musulunci ya kawo mu duniya amma duka ina sun kiya sai a ce musulunci wuya gare shi babu wata wuya ka dage ka rikice na kokoloka ta lalace turawa sun bata ma kokolwa al'ana khaffafa Allahu ankum Allah ya saukaka muku wa alima anna fikum da'fa Allah ya san akwai wato rauni tare da ku wannan ita ce wato qira'a ta imamu wato Hamza da Imam Asim da Imam Khalaf sun karanta wa alima anna fikum da'fa suka yi madadun fatha sannan kuma akwai qira'a ta Imam Abu Ja'far wanda shi kansa malam mai jalali ne bai kawo ta ba ba wai dan bai santa ba tana yiwa ya saba matsarin tunda littafin mukhtasar din shi sa bai kawo ta ba wa alima anna fikum du'afa akwai wato du'afa masu rauni jami'i ne na da'if sai a ce du'afa'u an gane ko masu rauni mislu karim sai a ce kurama'u dan mu gane wannan Allah ya san akwai masarauni daga cikin ku sannan kuma sauran qura'a da mukawu ba wa alima anna fikum du'fa du'fa su suka karanta to du'fa shi yasa idan ka dauki qira'i na qur'ani da aka rubuta da wurin sai ka ga wa alima anna fikum du'fa to in ka san qira'a ta wurin baka san sauran qira'a ta baka ce wani yayi kuskure shi yasa muna kira zuwa ga daliban ilimi tawjihul qira'at abu ne mai kyau to anan sai malamai suka yi magana to menene alaka tsakanin waɗannan qira'o'in shi qira'a ta du'fa tana nufin masu rauni ta bambanta da qira'a ta du'fa da du'fa to sai waɗansu malamai suka ce to yanzu ita qira'a ta du'fan da du'fan shin menene alaka tsakankanin su kafin mu ce zuwa ga waccan sai wasu sun ce duka ba ana su dai in an ce du'fan da du'fan duka yana nufin rauni Allah ya sa akwai rauni tattare da ku waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce malaman tafsiri da lugha suka ce a in an ce du'fan ana nufin rauni na jiki in an ce du'fan ana nufin rauni na kwakwalwa to amma zance mafi inganci da du'fan da du'fan duka galibi shine rauni na jiki da rauni na kwakwalwa duka ya shafi duka gaba daya shi dai du'f yana nufin rauni ko du'f yana nufin rauni ina fata ana fahimta ta kenan Allah ya san akwai rauni tattare da ku rauni na mi rauni na jiki rauni ne rauni na kwakwalwa rauni ne tunda ku akwai karfin jiki in babu raunin in babu karfin kwakwalwa yau ba karfin jiki ne bamu da ba muna da majiya karfi amma matsalar mu turawa da suka shiga mu tauni tarama raunin kwakwalwa ne muke da shi suka shiga gaba gare mu suke yi mana komai suke juya mu da kwakwalwa da tunanin su da na'urorin su da makaman su da komai da tsarin su na siyasa muke bi da tsarin su na tattalin arziki da komai saboda kwakwalwar su take da karfi ba zancen kulli ne ake yi ba idan da ana zancen karfi ne suka iske mamuna da mutanen da sun fi mutane su karfi ina fata ana fahimta ta to nan du'f da du'af ko da mun tace akwai bambanci tsakankanin su muna da rauni na jiki muna da rauni na kwakwalwa kidan idan muna son mu samu yancin kanmu a matsayin mu na musulmi sai mun samu karfi na jiki mu kya abin da zai taba lafiyar jikin mu sannan kuma mu kya abin da zai taba ilimin mu da tunanin mu mu sagarce mu ragace ba mu san abin da muke yi ba ina fata an fahimce ni to wannan kenan sai ya zaman to dai azance mafi inganci du'fan da du'fan duka ma'anar su daya ko wani irin rauni Allah ya ce mu tashi kada mu yarda da rauni mu mutane ne masu karfi wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa wa alima anna fikum du'fa Allah ya san akwai rauni tare da ku to tunda an ce Allah ya san akwai rauni tare da ku da wagga qira'a da waccan menene alaka tsakanin su sai an ka ce akwai alaka ta talazum tunda an ce du'fan da du'fan rauni to qira'a ta Abu Ja'far du'afa masu rauni kenan nan in ka ga dama ka ce akwai rauni tare da ku dama bai yiwa a samu mai rauni sai an samu rauni tare da shi bai yiwa a samu rauni ba a samu mai rauni ba sai ka hada su in ka ga dama kuma ga qira'a sai ka ce wa alima anna fikum wato abin nan du'afan kenan zawi du'fin Allah ya san akwai masu rauni ko zawi du'fin Allah ya san akwai masu rauni sai kawo shi du'afan wato lil mubalagha kamar yadda suke cewa ina fata an fahimce ni Allah subhanahu wataala ya san akwai masu rauni fa in yakum minkum mi'atun sabiratun in an samu mutun 100 masu hakuri yaghlibu 200 za su rinjayi mutun 100 an gane ko kamar yadda ya kawo shi sannan kuma akwai qira'a wa in takum minkum mi'atun sabiratun fa in takum minkum mi'atun to yaya fa in yakum minkum bil ya'i nan al-kufiyun al-arba'a Imam Asim da Hamza da Kisa'i da Khalaf su kadai suka karanta fa in yakum minkum mi'atun sabiratun an gane ko, amma sauran kuma hadda Abu Ja'far, afwan hadda Abu Amr ibn al-Ala da Yaqub da can suka karanta tare da waɗannan buskaran ta tare da su ba. Shi yasa ka ai maqira'atu bugun goro, duk inda ka zo ka ce kai bugu guda, tana yiwa can waɗansu sun fita ko waɗansu sun karu. Ai har tara ɗaliban ilimi. To fa in yakum minkum mi'atun sabiratun, in an samu mutun 100 mun faɗi cewa in ya zo da ya'un duk da yake mu'annath ne ba wacce qira'ata ta'un ba, to matsayin shi ne na wato mu'annath al-lughawi. Fa in yakum minkum mi'atun sabiratun, in an samu mutun 100 masu haƙuri, yaghlibu 200, za su rinjayi mutun 200. Wa in yakum minkum alfun, nan babu bambanci, wa in yakum minkum, duka da ya'un suka karanta, wa in yakum minkum alfun, in an samu mutun 1000, an gane ko, yaghlibu 2000, za su rinjayi mutun 2000 bi idhnillahi, da izinin Allah. Masu imani, dan nan da yace minku bane rufin daga cikinku masu imani, ashe in kuna da imani, cikakken imani, kun shirya, kun bi dokokin Allah, kun yi tattale, kun kama hanyar da Allah ya ce to za ku rinjayi, ko da mutun 200 ne za ku rinjayi su. Amma me yasa yanzu ake samun matsala? Saboda imanin akwai matsala, saboda musulmin shirka ta yi yawa, sabon Allah ya yi yawa, ga gidajen giya, ga karuwanci, ga zalunci, ga keta, ga ganin kyashin juna, ga hasada, ga yi ma makwabta sharri, kasashe suna shirya ma junansu sharri na musulmi, suna tafiya suna neman kima wajen kafirai. Kowa na son a ce waje na da wata kima a wajen kafiri daga cikin kasashen musulmai. Ayabtahuna indahumul izza fa innal izzata lillahi jami'a. Ku yi mu'amala da su ba sai kun saba ma addinin ku ba. Kuna da dukiya ku sai kayan da za ku saya gare su, amma ba sai kuna neman kusanci waje. Kaskanci ne neman kusanci ga kafiri. Kaskanci ne neman kai ba kafiri ba, hatta da fasikin musulmi da kaskantaccen musulmi neman kusanci gare shi, wannan kaskanci ne. Ka nemi kusanci wajen Allah subhanahu wata'ala, daukaka tana wajen Allah. Wannan shiri abin da yake jawo mana bala'i a yanzu, kuma mun ki tsayawa mu yi karatun ta nasu. Allah ya kyauta. To nan da yace wa in yakum minkum alfun yaghlibu, bai kawo alfun sabiratun ba, to sai mu gane cewa can da yace in yakum minkum 20, dukkan qura sun karanta da ya'un, dan nan babu ta'un, ai har tara. Da yace 20 sabiruna yaghlibu 200, da yace wa in yakum minkum alfun 100, bai ce sabiratun ba, saboda zaka kaddara sabiratun kin. Tun da farko ya kawo sabiratun, to nan ma wajen mi'atun sai ka ƙara sabiratun. Nan da yace al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum du'fa ko du'fa ko du'fa, fa in yakum minkum ko fa in wato abin fa in yakum minkum mi'atun sabiratun ko fa in takum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu 200, wa in yakum minkum alfun, ya kamata ka ƙara sabiratun kuma. Zaka kaddara shi domin nan wato akwai abin da ake kira al-itlaq wa taqyid. Tunda can da farko ya kama sabira, to nan ba sai ya sake maimaita maka, ana nufin masu hankulin, masu hakurin, zaka kaddara shi. Yaghlibu 200, za su rinjayi mutun wato abin ga alfun yaghlibu 2000, amma bi idhnillah, da izinin Allah. Ya an ce nan idhnillah, an kace bi iradatillahi, izinin Allah alkauli, sai in Allah ya so. Dan ku gane cewa da yawan ku, da ramshin yawan ku ba shi ke ba ku ƙarfi ba. Musulmi sun je sun yaƙi a Badar, suna ƴan kaɗan, Allah ya ba su iko, walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adilla. Amma sun je sun yaƙi a Hunain, suna ganin yawan su zai ba su nasara, amma a farko ba su ci nasara ba. Allah subhanahu wata'ala ce laqad nasarakumullahu fi mawatin kathira wa yawma Hunain idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'a wa daqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. To nan da an ka ce wa in yakum minkum alfun yaghlibu 2000 bi idhnillah, ana nufin da izinin Allah. Nay izinin Allah na farko, ana nufin izinin Allah al-kauni, sai in Allah ya so ya yarda. Sannan izinin Allah akwai ash-shar'i, in Allah ya bada umurni, kamar yadda yace uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir, ko adina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir. Akwai adina, akwai uzina, almuhim wato da yuqataluna, da yuqataluna an yi izini, nan izini na shari'a, Allah ya bada izini. Kenan kada ka je kai jihadi, babu sharuɗan jihadi, babu ka'idodin jihadi, kawai ka zauna, kafiri ya taimake ka da makammai da kuɗi don ka zo ka ruguza kasashen musulmi ka ce jihadi kake yi, ba wannan ba, wannan ba izinin Allah bane. Kenan sai an samu izinin Allah ash-shar'i, sai an samu izinin Allah al-kauni. Izinin Allah ash-shar'i adiba cikin Al-Qur'ani da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sannan kuma a samu wato a koma mu littattafan shari'a, sai an tabbatar da sharuɗa sun cika ba abin da ya hada ai jihadi sannan a je ai jihadi amma ba kawai ko ni mutum ya je ba turawa su bashi kwaya su bashi kokin ya sha su bashi makamai su bashi kuɗi ya zo ya bata kasashen mu don saboda su ci gaba da tsatsa arzikin mu waɗannan turawan muna fatan Allah shi isan mu na gare su kuma yadda suke kokarin su ci gaba da mallakan mu su mallaki ƴaƴan mu da jikokin mu Allah ka shiga tsakanin mu da waɗannan kafiran Allah ka tado musu da bala'in da yafi karfin su Allah ka ba mu ikon da zamu samu nasarar da zamu koma har mu kira su zuwa ga addini mu zaman tu mu ne zamu kira su zuwa ga addini mu taimaka musu samu alkhairin duniya da lahira ba wai kafirai ba kaskantattu su ce su ne za su zo su mallaki kasashen mu suna wasa da arzikin kasashen mu suna wasa da gidajen mu suna wasa da addinin mu suna wasa da hankalin mu suna wasa da al'adodin mu suna wasa da kwarkwalin mu Allah kai mu kare da irin wannan kaskanci wa in yakum minkum alfun yaghlibu alfayn bi idhnillah amma da iznin Allah alkauni washar'i an gane ko wadansu daga cikin wadanda masu yin suka a cikin al'amarin alqur'ani sai suke cewa to kai kajiya nan ya dawo yace in an samu 20 to su tsaya gaban mutum 200 to nan kuma anka ce anka samu mutum 100 su tsaya mutum gaban mutum abin nan 1000 to ai wannan magana maimaita tana an kai babu wani abu duk daina tunda mutum guda na ya tsaya akan mutum gaban mutum 20 nan ma sai aka dawo aka ce in akwai mutum 100 su tsaya gaban mutum 200 in akwai mutum 1000 su tsaya gaban mutum 200 bi nan sai ai ta maimaita ga magana dukkan su kowanne daga cikin su guda ya isa ka gani in baka sani ba sai ka ce akwai hashu abinda malaman balaga suke kira alhashu malamai suka ce wannan kuskure na a'a Allah yana son ya nuna maka hukuncin bai bambanta dan adadin ya yawaita ko ya karamta shi yasa ya saki ya kawo maka adadi kadan ya kawo maka adadi mai yawa wannan shine abinda ake son a ci wallahu ta'ala alam to kafin mu je a mas'ala ta karshe ƴan uwa musulmi waɗannan ayoyin da muke gani waɗansu malamai sun dauke su matsayin ayoyi ne da suka shafe wato hukuncin abin da yake da alaka da tsayuwa farko Allah yayi umurni wato wagga aya ta ya ayyuhan nabiy yuharridul mu'minina alal qital in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200 ayar da ta shafe ta ita ce wannan ayar da ta zo bayan ta to wannan saboda asar da aka ruwaito daga ibnu abbas an gane ko al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum dha'fa domin idan ka diba cikin mawsu'a ta listi'ab fi bayan al-asbab sun kawo athar guda bakwai to akwai athar musamman athar na ibnu abbas guda biyu ka sun inganta yan nuna cewa wannan aya ita ta shafe hukuncin wannan aya to amma anan kafin mu ce ta shafe hukuncin ta sai mun tabbatar da wannan aya ta farko da ta sabka an gane ko sai da aka yi aiki da ita aka je aka yi aiki da ita aka yi yaki sannan wannan aya ta sabka haka za mu fahimta daga abin da ya tabbata daga shi Ibn Abbas kin in wato misali mun ce ita ta shafe hukuncin ta ko ko wani lokaci in sun ce su a can wajen magabata wannan aya ta nasakhatha waye ba suna nufi irin wannan annasu bana ta shafe a ita tar rage fadin ma'anarta at-takhsis shi ko takhsisi shine a sabkar da hukunci tun ba ai aiki da shi ba sai a shafe hukuncin sai zaman to kenan takhsisi na amma an ce annasu sai bayan an yi aiki da shi ta haka zaka bambanta akwai ka'idodi da sharuɗa da malamai suka aza na gane al-farqu bayna at-takhsis wa an-nasakh idan ka duba cikin littafin usulul tafsir da usulul fiqh zaka ga wannan bayani amma waɗansu daga cikin malamai sun tafi cewa a ita wagga aya ba shafe hukunci ba domin akwai ayar da take farkon a cikin suratul anfal da muka karanta ya ayyuhallazina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wacce ayata tace fathbutu atabbata ko ba haka ba atabbata kuma waccan guda ta ce ka ai gudu ya ayyuhal ladina amanu idza laqitumul ladina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar sai sun ka ce to wannan da tace atabbata ta zo ne ta ce a tsaya a mutu a yi gumurzu kenan ta zamanto mutlaqa idza laqitumul ladina kafaru ta zamanto mutlaqa duk lokacin da kuka hadu da su to wannan ayoyin sai suka zo sai suka yi taqyidi na farko aka yi taqyidi aka ce in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200 wa in yakum minkum 100 yaghlibu 1000 min alladhina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun sannan aka sake taqyidin wannan can ayoyin aka ce al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum dha'fa fa in yakum minkum 100 sabiratun yaghlibu 200 wa in yakum minkum 1000 yaghlibu 2000 bi idhnillah kenan su a wajen waɗansu an yi nasxu su a wajen waɗansu an yi takhsisi su a wajen waɗansu an kalli kaidi na akai amma waɗansu daga cikin malamai sun tafi cewa a babu nasxu babu taqyidi wannan takhfifi na Allah ya kawo al'ana khaffafa Allahu ankum can dai ya ce muku fasbutu sannan ya ce falatu walluhumul adbar sannan daga baya ce in an samu mutum 20 za su rinjayi 200 in an samu 100 za su rinjayi 1000 sannan daga baya ya sauka muku ce in an samu mutum dari za su rinjayi 200 masu hakuri, yan an samu mutum 1000 masu hakuri za su rinjayi mutum 2000 masu hakuri din ƙara sai fakin wajen fassara. Sai suka ce to amma dama ta Allah ya baku in kun ga dama ko sun ribanya ku ninkin baninkin, in dai akwai maslaha ku je ku mutu ku yi shahada ba laifi. Waɗansu malamai suna ganin har yanzu waɗancan ayoyin ba a shafe su ba, suna nan suna aiki. Ma'ana dama ta Allah ya ga dama ya sauƙaƙa muku. Akwai maganganu da dama na malamai, shi yasa ni kawo su saboda ɗaliban ilimi wanda zai ji wannan. Kafin mu kai ƙarshen wannan aya da inda Allah ce al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum du'afa, da wannan zamu bambanta an-naskhu, in mun ci nan akwai an-naskhu ko ku mun ci akwai at-takhsis ko mun ci akwai at-taqyid, yana nuna shari'a ta ginu ne akan ilimi. Kaga sai Allah ce al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum du'afa. To kenan ashe an-naskhu da Allah ya rage hukunci, ya rage fadin hukunci ko ya takaita shi ko ya dabaibaice shi ko ya kebance shi akan maganganu na malamai yayi ne akan ilimi. To akwai wata aqida da ake kira al-bada'u. Al-bada'u shine aqida wani abu ya bayyana ga Allah wanda Allah bai san shi ba, musamman aqidata shi an ci zaka iske akwai wannan aqidata al-bada'u, daga bada yabdu buduwan, abinda ya bayyana. Thumma badalahum min ba'di ma ra'u al-ayat la yasjununhu hatta hin. To wannan aqida an kirkira ta ne saboda hukumce-hukumcen da suka tabbata cikin Qur'ani, musamman na aqida da sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a canza su, sai aka kirkiro aqida ta al-bada'u, sai an kace da ita da an-naskhu duka dai ne. Menene aqida ta al-bada'u wa an-naskhu? Misali da Allah ce wato was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar wal-ladina taba'uhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu an. Allah ce ya yarda waɗannan mutanen, wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada. Allah ce yayi musu alƙawalin aljanna, su as-sabiquna al-awwalun. Sahabbai yace wa kullun wa'ada Allahu al-husna la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullun wa'ada Allahu al-husna laqad radiya Allahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara. Da Allah ce yayi da su ga aljanna ya musu alƙawali. To amma ya nasu yi da waɗannan ayoyin ga magoya bayan su kuma aqida ana son ta tabbata, sai an kace al-bada'u ya bayyana ga Allah lokacin da Allah ya yi wannan magana, wai wal iyazu billah bai san cewa za su wardawo ba, su warware, su zan kafirai su kafirta, sai su koma sauran mutum shida da suka yi saura ko mutum bakwai. Wannan aqida ta yi muni. Allah ce alima Allah al'ana khafa wa alima anna fikum, ya sani hukuncin yanzu ya kamata a rage shi, yana da cikakken sani, ba wai bayyana na yi gairi shi ba. Shi yasa Yahuda suke taimaka ma irin wannan aqida ta albada ta zo ta bata addinin musulunci. Allah kai mu da tsari. Wallahu ma'as sabirin. Allah yana tare da masu hakuri, nan ana nufin yana tare da su da taimako, dan babu wanda Allah bai tare da shi ta fuska wato kudura da iko ba, ana nufin Allah yana tare da shi da zatin shi ba. Ya saba ma aqida ta ahli sunna a ce Allah ya sauka cikin halittun shi, ko yana sama yana kasa ko yana ko ina, wannan aqida wato ta saba ta ahli sunna. Ma'as sabirin. Allah yana tare da masu hakuri, masu hakuri akan umurnin da Allah ya musu, sannan kuma da masu hakuri akan halin da Allah ya musu, da masu hakuri akan jarabawar da Allah ya sauka musu na rashin lafiya da wani abu, Allah subhanahu wataala yana tare da su. Labari a baka shi don ya zama hukunci yana cikin alqur'ani. Akwai ayoyi da dama, aya ta idda ka koma cikin ta ita ma irin wannan tsarin ne. Wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra fa idha balagna ajlahunna fala junaha alaykum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir. Da aya da tazo kafinta wadda ana ganin wagga ta ranke hukuncin ta ne, ta bada zabi ko ta shafe ta. Wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim ko wasiyatan li azwajihim mata'an illa hawli ghayra ikhraj. Da wa man dakhalahu kana amina. Duk wanda ya shiga harabi yana cikin aminci, ma'ana a bashi aminci ake son a ce. Ayoyi suna da dama da suke da wannan usulubi, don kakka zo ka ce Qur'ani yayi kuskure. Labari an ka ce mace in tana idda, wato mijin ta mutu, ta tsaya ta yi shekara ɗaya a wancan lokaci, daga baya aka ce wata hudu da kwana goma, wasu ka ce zaɓi ne, wasu ka ce an shafe hukuncin. Amma labari aka baka, amma ana son aka baku ku musulmi, amma ana nufin matan ku su yi wannan abin, kuma umurni ce zaman to gare ku ne da su da waliyai. In kun kai sakaci ko sun kai sakaci ba su aikata ba, duka Allah zai taimake ku. Ana rama an nuna lokaci ya matso karanta ko da kalmomin waɗannan ayan ne, mu samu wannan ladar ta wannan aya gobe. In mun tashi sai mu tashi akan wannan ayar.
Ma kana linabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم.
ɗan uwa musulmi, ana nuna mini lokaci yayi bazan samun damar da zan gabatar da koda sharhi na wannan aya ba, sai mu yi hakuri, sai gobe idan Allah subhanahu wataala ya samu na cikin masu rayuwa mu, na cikin masu iko ya bamu dama, za mu zo mu dora akan wannan aya ta 66 zuwa aya ta 67 a cikin suratu wato al-anfal da izinin Allah subhanahu wataala. abinda muka faɗa ya zama to daidai, Allah shi ba mu lada, wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana a matsayin mu na ɗan adam, a matsayin mu na ɗaliban ilimi, kuma muna fatan Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kurakuran mu gaba ɗaya. Anan za mu dakata sai gobe idan Allah ya tayar da mu. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.